daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA African mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, sai ta Alpha Radio a Kumasi kasar Ghana. Sai kuma ta shafin mu na Facebook na BOA da kuma za a iya kama mu a yanar gizon mu na boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Hafiz Ado Babale
tare da ni Daula Salim.
Masu sauraro, duk ranar Talata muna magana ne akan ilimi, inda yau Talata 9 ga watan Oktoba na 2018 za mu yi magana ne akan ranar malaman makaranta ta duniya da aka yi wannan Juma'a da ta gabata.
Gaskiya an ɗauki matakai masu inganci sosai wajen ainihin bunƙasa ilimi. Na samu ainihin nagartattun malamai wayanda suka ƙware kuma suna da jajirtewa.
Sani ranar Juma'an da ta gabata ne ranar da aka ware da maranan malamai ta duniya gaba daya, inda wakiliyar mu Binta Ibrahim da ke Kaduna ta tattauna mana da malamai domin jin da rawar da suke takawa a rayuwar dalibai da kuma kalubale da suke fuskanta. Sannan kuma zamu saurari rahoton Sulaiman Muni Barma, inda aka karrama malamai a Jamhuriyar Niger. Kukan ku masu sauraro, za mu bude maku layin wayar mu idan lokaci ya bamu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan maudu'in. Lambar da za ku same mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook.
Ya kuke ganin rawar da malaman makaranta ke takawa wajen samar da ingantaccen ilimi?
Sakon farko ya fito daga Shehu Adam Rijau. Ya ce malamai sun kasance tamkar wata fitila ce da ke haska wa ɗalibai abin da ke a cikin duhu, suna ganin shi a fili. Saboda haka muhimmancin malamai a rayuwa abu ne da ba zai misaltu ba, domin yana da yawa sosai.
Sai sako na gaba, inda ya fito daga Alhaji Kabiru Highlander, inda yake cewa yau da gobe wasu malamai suna kokarin wurin baiwa yara ingantaccen ilimi, amma wasu kuma ba haka abin yake ba, da fatan za su gyara.
Sai sakonmu na gaba ya fito daga Harusu Alkanawi Goran Maje, Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Assalamu alaikum, yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya.
Sai sako na gaba, inda ya fito daga Nura Umar Dakare, inda yake cewa salam yau da gobe, sai Allah jinjinawa da fatan alheri ga malaman makaranta a ko ina suke a fadin duniya. Allah ya saka musu da mafificin alheri, amin.
Sai sakon Sani Umar na Liliya, Allah ya sa na faɗi sunan dai, da Bashar Kansila a Dirin Daji. Hakika gudunmuwar da malaman makaranta ke bayarwa ba ta da adadi a rayuwa. Mu dai babu abin da za mu ce, sai dai duk inda malaman makaranta suke tun daga jami'a har izuwa nursery, Allah ya biya su.
To amin. Sai sako na gaba, inda ya fito daga Ibrahim Husaini, inda yake cewa malamai suna taka rawan gani gurin ganin sun ba dalibai ilimi yadda ya kamata. Mu dai fatanmu gwamnati ta ƙara ƙarfafawa malamai gurin albashi.
Sai sakon Alhaji Kabiru Highlanders, ni dai a ganina wasu malaman suna kokari wurin ganin yaranmu sun sami ilimi ingantacce, amma wasu malaman to kai dai kawai ayi sha'ani, wai an cuci ƴan uwan
da suke karkara fatan za su gyara haka ne to sai sako na gaba inda ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Umar Lawan dan Fulani inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah gaskiya mu kam sai dai mu ce Allah ya kara musu hasken ilimi saboda gaskiya suna taka rawa sosai gurin ilimi gudun ilimin mu mun gode ku tashi lafiya
sai sakon Sha'ibu Zidan hakika malaman makaranta suna bada gudunmuwa sosai wajen bayar da ilimi sai dai wani lokacin iyayen yara ba sa sa ido akan ƴaƴansu yadda ya kamata
haka ne kam sai sakon Shehu Adamu inda yake cewa hakika malamai ko ke takara wajen samar da ingantaccen ilimi domin dai duk wani matsayi da shugaba zai yi takama a kai sai da ya zauna aji malamai ya koya mashi haka ne kam
gaskiya ne so sai sakon mai turare gwadabawa yace assalamu yau da gobe ai rawar da suke takawa ba karama bace domin malamai na bada tarbiyya muhimmiya ga yaran mu
To sai sakon Fatima Musa Wada Barikin Ladi da Aisha Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau inda suke cewa assalamu alaikum shirin yau da gobe tabbas ko shakka babu malamai suna iya kokarin su na ganin sun ba wa yara ilimi mai amfani
sai sakon Comrade Mansur Babaura na fada yace salam yau da gobe hakika malaman makaranta suna taka muhimmiyar rawa sosai a wajen ba da ilimi da fatan Allah ya taimaki malaman makaranta a duk inda suke
to amin sai sako na gaba inda ya fito daga Suleiman S dan Fulani inda yake cewa salam yau da gobe ni dai ina yi maku fatan alkhairi a yau na bar wa malamai su yi tsokaci ku tashi lafiya to mun gode
sai sakon Wari Malam Bari zuwa da Bamaina Mamotuwa Allah ya sa na faɗi sunan daidai inda suke cewa daga jihar da magaram salam yau da gobe hakika malamai suna bakin kokarinsu wajen samarwa da yara ingantaccen ilimi to amma a waɗansu ƙasashen fa suna fuskantar matsaloli sosai ganin yadda ba sa samun albashinsu a kan lokaci Allah ya sa shugabanninmu su duba wannan al'amari
To sai sakon Comrade Mansur Babauri na faɗa mun ma faɗa sakon shi amma bari mu ƙara isar da wannan inda yake cewa hakika malaman makaranta suna da muhimmiyar gudunmuwa sosai da suke bayarwa na ganin ilimi ya bunƙasa a ƙasashen mu
To sai sakon mu na ƙarshe ya fito daga Babani Basko Azarai inda yake cewa samar da ingantaccen ilimi a Najeriya ba zai samu ba har sai an inganta wa malamai albashinsu da samar musu da kayan aiki irin na zamani to kin ji
ba to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
bari mu ji tattaunawar binta a zauren muhawarar yau da gobe The other one, not this one.
Mune mi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar bullewa. Mune mi ilimi gwadabin dorewa, mune mi ilimi alfarin kowa.
To jama'a a gafarce mu mun samu dan tangarda bari mu je ga tattaunawar binta a zauren muhawaran yau da gobe.
Malamai barkamu da zuwa zauren mu na yau da gobe inda zamu tattauna akan abin da ya shafi ilimi a yau. Idan na ce malamai ban yi kuskure ba dan saboda a yau din ma zamu yi magana ne da ainihin malaman makarantar primary da secondary da suke cikin al'ummar mu. Muna so mu sani ne a matsayin ku na malamai shin akwai wani abu da za ku karasu wanda za ku bugi kirji da shi da cewa kun taimaka wurin inganta ilimin yaya da suke wannan kasa ta mu? Bari mu fara da malama mace.
To akwai hubbasa sosai a maganan ilimin kasar mu a yanzu saboda kamar yanzu inda ni nake aiki inda ma gani za a gani ga malaman nan akwai su daliban akwai su akwai ci gaba sosai sosai ta fannin ilimin mu na yau da gobe
ai ci gaban kika fada amma baki lissafo su ba
to ci gaba kamar yanzu muna da malamai wadatattu malaman mu suna zuwa makaranta, daliban mu suna zuwa makaranta, kuma kowa yana hubbasa ya ga ya bada abin da yake da shi daidai gwargwado, har ya wuce daidai gwargwado, muna ma yin shi fiye da yanda ma aka ce saboda mu samu abin da muke nema mu gyara.
To kin ce akwai wadatattun malaman, to akwai ingantattu?
Akwai ingantattu.
Mun ji ta bangaren wannan malamar, kuma za me za ku ce kasancewa ana kawo amanar ƴaƴan nan ne gaba ɗaya rayuwarsu an awoyi daga wurin iyayensu kun iyayensu na biyu, dan ganin cewa kun gyara musu tarbiyyarsu, kuma kun tsara kun daidaita kuma yanayin rayuwarsu har su girma su zama a shugabannin gobe, me naku gudunmawan a wannan fannin?
Kamar yadda abokiyar aiki ta faɗa, gaskiya an ɗauki matakai masu inganci sosai wajen ainihin bunƙasa ilimi. Na samu ainihin nagartattun malamai wayanda suka ƙware kuma suna da jajirtewa. Na farko akwai malaman da suka sa abin da ya kamata dangane da ainihin ƙwarewarsu ɗaya kenan. Sa'annan na biyu akwai malaman da suke da tausayi da kuma kishi wajen ba ma yara abin da ya kamata a samu.
Da kai magana cewa kai an tsara wayansu matakai na inganta wa'annan fannin, ko a matsayinku na malamai, menene za ku iya bugun kirji da shi a cewa eh lallai da idan aka daga tutan wani aka ce shi wannan shi ma dalibi ne a da, za ka ce eh ni a matsayina na malami ina alfahari da cewa na ɗaya daga cikin wa'anda suka goge shi ya zama haka?
Kamar daga ciki akwai darasin lissafi da kuma darasin turanci wanda a duniya gaba ɗaya da su ake a tinkaho da su ake alfahari da su, wanda duk wani fanni da mutum yake son ya zamto ya ƙware a kai wannan fannin zai zamto ya fara samun gishiki da kuma ainihin tubali kenan.
Kasancewa makarantar wato primary ita ce a ce tubalin dai na ilimi musamman a wannan a rayuwar yaro. Ke kuma malama ce ta makarantar primary, kina ganin akwai wani canji da aka samu wato nagari wanda za a iya cewa eh akwai wani abu aka samu na ci gaba a fannin makarantar primary na musamman a jihar da kike aiki?
Alhamdulillah akwai ci gaba sosai, domin da yanda muke muna karatu a cikin kushe babu guraren da yara za su zauna, ga yanzu ana mana gini har hawa biyu za mu samu enough classes, to mun samu ci gaba ta wannan bangaren.
To kuma kina ganin wannan zai iya taimaka wajen kuma ƙara bada himma kenan?
Insha Allah wannan muna sa ran shine zai taimaka mana, saboda yaran za a kakkasa su za su samu ragowa. Da kana daukan yara 150 200 a aji daya, to yanzu an samu wadataccen ajujuwa da muke sa ran yasu yaran za su koma 50-50 a aji. To kin ga wannan shi zai taimaka ma yaran domin su fahimci abin da ake koya musu, kuma kowane malami zai tantance kowane dalibi da yake ajin shi, saboda me an rage yawan yara, to malami zai tantance su zai san sunan kowane dalibi da yake ajin shi, kuma za mu iya ba su kulawan da ya kamata saboda me an rage cinkoson yara.
Ana yawan kuka da cewa an kawo yara musamman makarantun gwamnati ba wani ingantaccen ilimi suke samu ba, ma'ana ba a iya hada dalibin da ya gama firamaren gwamnati da wanda ya gama firamaren mai zaman kanshi, kuma ku malaman nan kuna tunkaho da cewa kuna iya bakin kokarin ku, wai ina ne matsalar take? Shin anya kuwa ba dai kawai dadin baki kuke yi ba, kawai baccin ku kuke?
To alhamdulillah wannan bangaren zaka iya hangan shi ta mahanga kaman guda uku zuwa sama da haka. Na farko dai akwai wadatan malaman yanzu, wanda yawan adadin malaman da aka kara ko aka dauka akai ya darin ma yawan adadin malamai da suke a baya misali. Sannan kuma akwai inganci na su kansu malaman, saboda yanayin karatu zaka ga daga karanci shine NCE level na karatu, zaka ga degree har zuwa masters ma har da masu masters cikin malamai da aka
kawo,
kuma malaman nan dai a committee
ai a littafi ne kawai amma ba ainihin aikin ba.
To ai mafi yawancin malaman za su ga akwai gogewa na shi kanshi fannin karatun misali, suna da gogewa, sannan kuma sun ba da muhimmanci akan an koyarwa.
Bambanci tsakanin dalibin makarantar primary na gwamnati da kuma dalibin makarantar primary ne zaman kanshi?
Babban matsalar shine su malaman makaranta suna iyaka kokarin su, so abinda muke tsammani shine kamar yadda malamai suke iya kokarin su gurin koyar da yara da su, haka kuma muna tsammanin su kansu iyayen yara idan yara sun koma gida ya zamana suna kwatanta musu abubuwa irin wannan, ma'ana kaman turo su makaranta akan kari, sannan kuma sa ido akan abubuwan da suke a gida, misali an ba su aikin darasin aji ko wani abu da sauransu, su tabbatar da cewa sun yi kafin kashi gari za su ta kara dawowa makaranta ko wani abu. Ina ga wannan shine inda wani bambanci zai iya kawo bambanci a kai.
Malamai da yawa suna fakewa akan cewa iyaye ba sa maida hankali akan wai aikin gida da ake ba yara, yawancin iyayen zaka ga kila ba su san da hakan bane, ko bari in koya maka saboda su ma ba su iya ba, amma duk da haka zaka yaran na da sun yi iya bakin kokarin su sun taso da ilimin da sani, wannan baka ganin kaman kawai kuna son ku kare kanku ne?
Babu maganan kare kai a wannan, da iyayen da na yanzu duka ɗayan bambancin iyayen dan suna da jajircewa akan ƴaƴansu amma dai ilimin iri ɗaya ne abinda ake koyarwa da yanzu duka ɗaya ne iyayen yanzu ba zai yiwu ka turo ɗanka makaranta tun karfe 7 har karfe 12 zuwa 2 a ce malami bai koya masa komai ba to in yaron nan ya je gida iyayen ya kamata me aka muku a matsayinka na iyaye hukuma ko in ce makaranta ta baka dama ka duba littafin ɗanka in ka ga yau ba a ma ɗanka abu ba gobe ba a mai ba kana da iko hukuma ta baka dama ka je ka samu shugaban wannan malamin ka ce yaro na yana aji kaza ba a koyar da shi daga nan za a tambayi malamin bambance bambancen da da yanzu babu wani bambanci sai na iyayen malaman kuma akwai su kuma daidai gwargwado suna yi
kin san kowane aiki akwai za a ce bangaren da ke da dadi da mara dadi kuna da wani kalubale da har yanzu kuke fuskanta a bangaren ku na ma'aikatan gwamnati masu koyarwa
muna da kalubale ma da yawa muke da shi kin ga kaman babu ba wai babu malami a makarantar gwamnati ba kuma ba wai ba zai iya ba amma me ne malamin gwamnati ya zo makaranta yana bukatan kayan aiki muna bukatan teaching aids gwamnati ba ba ta da kuɗin da za ta sai waɗannan kayayyakin ta kawo malami bane ba wai malamin makarantar gwamnati ba zai iya bane malamin da ke makarantar gwamnati da wanda yake makarantar kuɗi iri ɗaya ne
wani lokaci ma ba sa ma kai ku ba
wani lokaci ma mu malamin makarantar gwamnati saboda tantancewa da gurin ɗaukan ma ba iri ɗaya bane zaki iya samun a malamin makarantar gwamnati in zaki kai shi zai iya ɗaukan aji guda 5 a wuni na makarantar kuɗi to amma makarantar kuɗin an sauƙaƙa musu saboda komai suna da shi mai sauƙi shi yasa aikin nasu yake fin sauƙi sai aga kaman wai makarantar gwamnati bata kai ta kuɗi ba
ma'ana dai ba a ba ku kayayyakin aiki
kayan aiki ake bukata da yanzu gwamnati za ta ba malamai kayan aikin da ake bukata abin da yake dadin nan shine yake har yanzu
to wai kaman menene da menene kayayyakin aikin da kullun kuke kuka kai
tattafaitin da manhajin gwamnati ta tanadar mana kuma manhajin a tsare yake muna bin shi daki-daki sati-sati ranaku-ranaku to su ma wa'ancan din shi suke bi dai har wa'annan kayayyakin aikin suka sama dai yanzu ci gaban ya kai ga computer din nan da ka bude zaka yi downloading zaka dauko littafin da kake so zaka bude kowanne cikin sauki ka kuma koyar da dalibanka bayan su suna da littafan su na rubutu gwadatattu ba wai sun fi mu bane muna da wannan malaman da za su yi indai kayan aikin ya samu ba za mu samu wannan matsalan ba
karin bayani akan shine muna roko gwamnati ta taimaka wa malamai wajen walwalan malamai kamar yadda ta alkawarta cewa za ta kula da lafiyar malamai abinda ya shafi ainihin welfare din su da kuma allowance da kuma biyan su albashi akan kari to in Allah ya yarda malamai ku za su iyakar kokarin su wajen ba ma dalibai abinda ya kamata amma malami bai samu albashi shi akan kari ba kuma bai samu allowances ba kuma ba kayan aiki kamar da aiki abokiya ta tayi magana wallahi to akwai dan matsala ba kawai a zo a zuba ajujuwa kadai a kula da walwalan dalibai kadai ba malami yana bukatar shi ma a haka an ce mishi za a samu mishi abun hawa da kuma gurin zama idan aka samu shi wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da za su dauke mishi ainihin lura ko kuma sa ido akan wani guri zai natsu ya zauna ya bada abin da ya kamata muna fatan gwamnati za su dubi haka kamar yadda ta alkawarta
to daga karshe dai akwai abubuwa da mu malamai muke bukata kamar da kolleki na ya fada alƙawura da gwamnati ta yi na bunƙasa walwala ta malamai sannan daga cikin abubuwan da ake zamanantar da ilimi sune waɗannan na'urori da ake amfani da su kamar computer ko iPad da sauransu da zaka iya storing wasu abubuwa da zaka yi amfani da su gurin koyar da yara wani lokacin ma har bidiyon kana iya nuna ma yaro ga yadda abu yake ga yadda yake kamar da empower din ake ba su to idan gwamnati za ta iya ba mu dai to bai ƙara so kanmu ba gaskiya maybe ba mamaki ko wasu makaranta an yi wannan amma mu dai ba mu gani ba har yanzu idan ko gwamnati za ta iya ɗauka ta ba empower wanda ko ɗan empower ko ɗan teaching ko wani abu da sauransu wanda zai zo na ɗan wucin gadi ne kawo ko malamin makaranta shi ya fi dacewa a bai ma wannan sannan alƙawura da aka mana na allowances za a ƙara zuwa 30-35% na salary misali da gidaje ko wani abu da sauransu duk muna buƙatan gwamnati insha Allah ta duba ba abu ne wanda zai gagara ba gurin cika alƙawarin
malama akwai wani abu da zaki faɗa na alfahari kasancewa kake malama
Alhamdulillahi, ina alfahari da kasancewa ta malama makaranta. ƴaƴan da muka koyar sun zama wani abu yanzu. Wasu sun zama nurses, wasu sun zama doctors, wasu sojoji ne ma, wasu police. Sannan kuma wasu ma sun shiga siyasar nan an yi dumu-dumu da su a ciki. To mun gode ma Allah, muna alfahari da kasancewar mu malamai da muka ba ƴaƴa ilimi tun daga matakin su na farko har zuwa suka gama primary 6 suka ci gaba. Muna alfahari da wannan kasancewar mu malaman makaranta. Sannan kuma iyaye su ma, ina ƙara malubalantan iyaye akan menene su dinga bibiyan karatun ƴaƴansu. Abinda yasa ake ganin malaman makarantan kuɗi kaman sun fi mu koyarwa, a'a, iyayensu sun san suna cire kuɗi a aljihunsu suna biyan kuɗin makaranta. To shi yasa suke bibiyan takardun ƴaƴansu, kada mutum ya kasance yana biyan kuɗin banza dan shi bai acibin wani abu. Su kuwa iyayen da ƴaƴansu suke makarantun mu na gwamnati ba sa taimaka mana wajen bibiyan karatun ƴaƴansu. To shi yasa daga ƙarshe suke ganin kaman cewa makarantun gwamnati ba a koyarwa, a'a, su sa hannu, mu haɗa hannu da mu da su domin menene mu tallafa ma ƴaƴanmu su dinga bincike. Zan iya tuna da wani abun alfahari da ya same ni game da aikin koyarwar nan nawa. Na shiga mota zan je anguwa, wallahi wani ɗalibi na ya biya kuɗin motan gaba ɗaya, waɗanda suke cikin kuɗin motan ya biya kuɗin mota. Sai da ya sauka sannan sai ya ce kada a faɗa shi ya biya, sai ya sauka. Amma ga antin shi can a ce yana gaishe ta, malamar shi ce da ta koyar da shi. Sai bayan ya sauka sai direban yake cewa to ku fa ƴan cikin motan nan gaba ɗaya an biya muku kuɗin mota. Sakamakon wannan matan ɗalibinta ne ya biya muku kuɗin mota. Naji matukar daɗi, abin ya faranta min rai. Har wani ɗalibi na da ya zama wani abu ya ga kokarin da nake yi, har ya dauki nauyin wasu mutane ma, sabanin ne kadai ya dauki nauyin wasu mutane. Wannan abin ya zama abin alfahari a gare ni.
Ga yau da gobe kai ya mai cimma kowa,
akwan a tashi mai kai ƙarshen kowa,
akwan a tashi sai ta isa kowa,
akwan a tashi mai kai ƙarshen kowa.
Allah mun rike kalin jamu, mai ta sarrafin lamuran mu, Allah ka zamo fagatan mu, na mi koko ke koken mu. Ga yau da gobe kariya mai icin kowa, akwan a tashi sai ta isa kowa. Wayoyi baya filawa, waƙar ga sai ane fadada na atawa. Aya abin ƙasa ta fi san zai tawa,
abinda an ka shuka ke girbewa,
an gaida dan adam sarkin mantawa,
abinda an ka shuka ke girbewa,
dan me ake zuwan dashin in tarawa.
Yanzu bari mu saurari rahoton Sulaiman Mumin Barma akan yadda jamhuriyar Nijar ta karrama malamai.
Cikin yanayin annashuwa da raha aka gudanar da shagulgullen sallar malamai ta duniya, wacce kungiyar UNESCO ta keɓe tun a 1994 domin ƙarawa malaman makaranta azama akan aiki bisa la'akari da mahimmancin da suke da shi wajen ciyar da al'umma gaba. Taken ranar ta bana na mai nuni akan buƙatar maido da darajar aikin malanta. Malam Sanusi Alhaji Samro shine ministan ilimi a matakin sakandare a nan Nijar.
Babu abin da za a yi yau wani ci gaba a duniya duka gaba daya in babu ilimi. In ko an yi zancen ilimi kenan an yi zancen mushallafa, tunda shine mai bada ilimin, dan shine wagga rana take da muhimmanci sosai mu wajen mu. Rana ce wadda take gwada muhimmancin mushallafa.
Sai dai wasu kungiyoyin malaman makaranta na zargin mahukunta da yi wa sha'anin ilimi rukun sa kai narkashi, saboda haka nema gwamnati bata damu da halin rayuwar malamai ba. In ji mataimakin sakataren kungiyar Sinaseb Sherif Isuhu.
Ko anda a yau ma nake maka bayani, ba su samu albashin su na watan da ya shuɗe ba. Tunani na zai je gare su, kuma zai je ga har malaman makarantun da ke ƙarƙashin itace, ƙarƙashin ruhuwar da babu ta rufe, ƙarƙashin hali wanda yake bai dace ba, kuma suna nan suna koyarwa, suna cikar da aikin su iri yadda ya kamata. Ina fatan Allah ya sa za mu ci maranar da mu da gwamnati za mu zamna mu yi yarjejeniya sosai. Nijar kowa ya sani ilimin makaranta ya tabarbare saboda abubuwa da dama kamar irin haka.
Shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare a Shanahima ya bayyana cewa hukumomi sun fara yunkurin soke aikin koyarwa a karkashin tsarin kwantaragi domin maye gurabe da tsarin cikakkun malaman makaranta wanda ake kira na dindindin.
Because in malamin ba kwararre bane, an ga malamin wanda bai iya shi zai bata sunan wadancan malaman makaranta. Kenan ɗan malamai kwararri ne in ya kasance wanda suke masu kuzari ake doka ana sa su aikin makaranta zai kasance wato a ce a wani dama da yake lakwal babban mai ilimi ne shi yasa aka shi mushal lakwal. Dan ana duba a gani kaman siyasar da aka yi ta abun kwantaragi. An ga siyasar nan kudin sabuni ba. Ana tunani ai tsari saboda wannan siyasa ta doka ɗan kwantaragi a bace wanda bata da kyau.
Domin ƙara malaman makaranta azamar aiki, gidauniyar tattalin iyali ta uwar gidan shugaban kasar Niger Dr. Malika Isuhu ta bayar da kyaututtukan da suka hada da filayen gini, babura, komfitoci har ma da lambobin yabo ga malamai da suka fito daga sassan wannan kasa bayan da bincike ya gano su da nuna kwazo da son aiki. Saboda haka ta gargade su da su ci gaba da wannan aiki na taimakon al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, an gaida Sule Mummuni Barma daga jamhuriyar Niger. Yanzu lokaci ne da zamu bude maku layin wayar mu domin ku kira ku ƙara bada gudunmuwarku akan maudu'in mu na yau. Na ya kuke ganin rawar da malaman makaranta ke taka wajen samar da ingantaccen ilimi? Number mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. To mun fara samun kira, ga kira nan daga Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, ina wuni ku?
Ina wuni, barka da shiga wannan fage, wake kan layi.
To kai tsaye kuna tare da Usman A Bello Bonkari, karamin hukumar mulki ta Benji a jihar Sokoto, Najeriya.
To Malam Usman, wani gudunmuwa zaka iya bada a yau?
To dangane da wannan, gaskiya da muka yi bibi, malamai suna da gudunmuwa da suke takawa kwarai da gaske, amma kuma wannan abin ba zai samu ba sai ita gwamnatin Najeriya ta tashi da Niger da sauran kasashen Afirka sun doki nauyin ganin cewa sun gyara albashin malamai da jin daɗin su. Tun da yanzu a kalla ainihin mun ka doki Najeriya malami na ɗaukar naira 18,000 karamin albashi a wata. To yaushe na zai azanga duk ini ne bai kama naira 2,000 ba, ta yaya zai ɗauki ɗawainiyar na gidanshi har ya toshe ba ɗalibi ilimin da kamata? Saboda haka don Allah a taimaka mu annan bayan Allah ya zamanto albashin a headmaster ya hai na kansila ƙarfi. To idan an kai haka an ka taimaka musu da kayan aiki, to insha Allah za ki ga ana koyar da ɗaliban mu. Saboda haka ya nake wa kyautata malamin tun daga matakin firamare har zuwa matakin tashiri. Da fatan Allah ya kawo cigaban ilimi a ƙasashen mu na Afirka. Na gode Usman A Bello Bonkari daga Sokoto.
To mun gode, Allah ya sa wannan kira naka ya kai ga masu mahukunta. Ga kira nan na gaba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Amma alaikum salam, da wa muke magana daga Niger?
Muna magana da Ibrahim Yankin Hura a garin Negode a Kimba.
To Malam Ibrahim, barka da zuwa wannan fili na yau da gobe. Wace irin gudunmuwa zaka bayar akan ranar malamai ta duniya?
To alhamdulillah, gaskiya gudunmuwa da zan bayar akan ranar malamai ta duniya, ina roƙon gwamnatin tarayya game da ainihin malaman Najeriya daga firamare har zuwa sakandare har zuwa abin da ya gaba zuwa jami'a a taimaka a ƙara musu albashi. Ko yanzu misali albashin da ake baiwa ainihin 'yan majalisun nan, a ce cikin kashi uku an kasa kashi ɗaya ake basu, to ba za a samu matsalar karatu a Najeriya ba. Amma sakamakon da ba su da wani albashin da za su ɗauki ɗaune kansu da 'ya'yansu, shi ke sawa ainihin karatunmu, makarantunmu na gwamnatin tarayya suke ƙara taɓarɓarewa ya kasance 'ya'yanmu ba su fahimtar karatu. Yanzu ka dubo karatun da tamu gaba ɗaya ma ta rushe ba karatun. Don Allah kuna kwalle gwamnatin tarayya a taimaka a ƙara malaman na albashi, don saboda duk wani mataki da mutum zai kai tuna fa wannan karatun fa shi ya kai shi wancan matsayin. Saboda haka a ƙara musu albashi da yawa. Shawara da nake ba gwamnatin tarayya kenan.
To mun gode, Allah sa mahukunta suna saurare domin jin wannan naku abin nan din
mukan
naku. To jama'a, lokaci yayi halin shi.
Gaskiya ne, sai dai abu ɗaya da zan kara shi ne irin kukoken da mutane suka bayar na cewa a duba albashin malamai da kuma kayan aiki. To Allah ya sa gwamnatocinmu na Afirka su duba wannan lamari.
To amin amin. To a duka jama'a, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umurni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da engineer mu ne yau tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da wannan shirin
Hafiz Ado Baballe
ni Daula Salim daga nan Birnin Washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma Allah ya saki hada mu gobe a cikin wani sabon shirin yau da gobe shirin matasa yau da gobe muryar Amurka